da zakadaren jiya ne dai kungiyar kwadagon da wakilan gwamnatin Najeriya suka cimma matsaya akan sabon farashin. Kamar yadda ministan kwadagon kasar ta Najeriya Dr. Chris Ngige ya sanarwa manema labarai, bangarorin biyu sun amince cewa daga ranar Litinin mai zuwa wato 14 ga wannan wata na Disamba ragin naira 5 din zai fara aiki. To kuma masu ababen hawa musamman waɗanda ke haya da motoci da sauran ababen hawa ke faɗi dangane da wannan yarjejeniya.
Ibrahim Sa'id, dai suna ka adai da sau wannan tsari da naji kungiyar kwadugo kun yi kokari, ku tare kokari akan kokari, ku gaya wa Janar Muhammadu Buhari ya maida mannin 200 mu ƴan Najeriya mun riga mun saba da wuya da dadi muna santa akode yaushe. Da gaske nake wallahi tallahi har cikin zuciyata a maida mannin 200 su masu kuɗi suna saka da su da ƴaƴan su sai dai su je banki su saka ATM su cire kuɗi su koma su da iyalan su su kace mu kuma da mun talakawa ne sai mun fito kullun zamu newa. Dan haka mu a maida mannin 200 da bambancin mu don mu da wasu kuɗin Allah ya nufanta mu kenan kamar nisan sama da ƙasa. Mun gode.
Sunan na Suleiman Abu. Gaskiya kungiyar kwadago sun yi kokari matuƙa, amma gwamnatin tarayya da ta yi amfani da magana kungiyar kwadago ta rage naira 5 a man fetur, mu ba shi bane bukatan mu da ita. Sakamakon man fetur ana sayar da shi naira 97 ne da 5, ya zo ya ƙara masa farashi, ya sake ƙara masa farashi, ya sake ƙara masa farashi, har ma a wata majiya akan cewa ya ce sai ya an maida shi 200. To mu babban bukatan mu da burin mu talakawa a maida man fetur 200, tunda dama haka suka so mana. Mu mun fitan tsada, wahalar dama muna cikin ta. Tsadar kuma ba za ta sa mu daina jin abin da muke ji a yanzu ba.
A nasa bangaren tsohon wakili a kwamitin zartarwa na kungiyar kwadagon Najeriya NLC Kwamar Sa'id Bello na cewa
ka dubi yadda lebo ta ke yanzu a Najeriya ai ta riga ta takurkuce ta lalace, ana amfani da su ana cin mutum wani buri da ake so na kaskantar da ƙasa da kuma cizguna wa mutane a gaban Najeriya. Da ne mu da muka samu ai ta ga da aka fito irin wannan cinyar da muka ki amincewa a yi kuma tabbatar da cewa ba a yi ba. Kuma a mutumin da ya kara maka mai kuɗi 172 ya kuma zo shi a cire mai ajiyara ina jin ya nuna ba hankali ne ba. Kuma mutumin nan shi ne ya yi ikirarin cewar a baya duk mutumin da ya sayo da ɗan ƙasa mai lita naira 45 ya cuci ƙasar ya cuci al'ummar Najeriya. Kuma ya ci shi ne yanzu shugaban Najeriya, shi ne kuma minista na man fetur a Najeriya.
Tun dai masana tattalin arziki suka fara tsokaci game da tasirin wannan ragi akan sauran farashin kayayyaki.
Alala kalli yanzu abin da za a samu shi ne farashin ba zai daɗa gashi ba, tunda a rage kuɗi aka yi. Amma ba zai yi sauko wanda mutane za su yi tunani, saboda babu wannan abin da ake kira confidence a cikin economy din. Yadda cewa idan gwamnati ta rage ragin nan zai daɗe mutu ba a ƙara ba, saboda haka su masu masana'antu za su riƙe hannunsu ne. Ba za su ci lokaci kada su rage farashi ba, hatta masu jan mota da ake hawa ba zai wahala ta rage, saboda ba su da tabbacin cewa nan gaba lokaci kaɗan gwamnatin ba za ta ƙara ba.
Da Salawan Habib Yahaya ke nan masanin tattalin arziki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.